tambayar farko yana cewa idan mutum yana cikin aiki sai da ya take nema ta shigo amma yake ta kokarin kore wannan zai din to me ya matsayin aikinsa wannan aikinsa yana nan bai lalace ba matukar ba ta riga ta kan kama ba ita da din ko malamai dama sun ce ko kana cikin aikin ta zo amma tana zuwa sai ka kautar da ita to wannan aikinka ya tsira yasa kullum magabata din suke ta kokarin jaddada niyoyinsu cikin maganganunsu da ayyukansu kuma suke yawaita ibada babban abin da zai lamunce maka ka nisanci riya farko dai ka rinka yawaita addu'a kana isti'aza Allah ya kare ka daga wannan din farko kenan na biyu lizantar zikirai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan karanta littafan magabata waɗanda suka magance wannan matsalar wanda ke sa mutum ya samu gyaran zuciya kullum yana wa zuciyarsa sabi don ayyukansa su rinka yin kyau akwai littafai masu kyau da magabata suka rubuta littafan zikirai dai waɗanda suke da muqaddima mai kyau kamar littafin Al-Wazinus Sayyib na Ibn Al-Qayyim muqaddimarsa ma kawai wata duniya ce wajen gyara zukata da yadda ya magana akan zukata kala uku ne ga matacciyar zuciya ga rayayya ga marasa lafiya ko ita zuciya mara lafiya ya za a gyara ta wani hanyoyi ake bi ta samu lafiya wato ya maganganu masu kyau a cikin littafin Al-Wazinus Sayyib kafin ya dira kan kawo zikiran da annabi ke a lokuta daban-daban wanda wannan su suke rayar da zukatan bawa wato galibi daga cikin yan'uwa da dama da suka nisanci zikirin irin na bid'a sai zanto kuma sun nisanci har zikirin sunna din kuma ba su tafi suke ba sai ɗan kaɗan wanda zai nisanci a safiya yanzu na waye gari zikirai kala nawa ne suka tabbata cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafan sunna daga annabi cewa annabi na yi da safe in ya zo yamma haka in ya zo kwanciyar barci haka in ya zo tashi haka wannan su suke gyara mutum ya kasance ya nisanta ke ɗan ba zai iya cin nasara a kansa ba don sun ke ɗan iri biyu ne shedan na mutane da shedan na aljan shin shedanin mutane idan ya zo maka da shedan cuta a kai ka kyautata masa fa idan lazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun amin shi yana adawa da kai kana mayar da shi kamar shi ya shi ne kafi kowa kauna a duniya shi kenan sai ka zama surikinsa in yana da kunya amma Allah ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzun azim ba kowa zai iya wannan ba sai masu hakuri in ba haka mutum na gaba da kai ka suka ce za ka yi laluma da shi mutum ba ruwanci da kai ka ce kana da ruwa da tsaki da shi wannan sai ka yi yaƙi da zuciyarka shaitanin mutum shi ta haka ake biyo masa amma shaitanin aljanta shi wannan babu yanda za a yi ba ka ganin shi ma balantana ka ba shi wani takwici na kyakkyawar mu'amala shi dole ka fashe wajen Allah kawai wa in ma yanzu ganna ka mina shaitanin azgun fasta izbillah wannan an tabbatar da wannan a wurare guda uku cikin Qur'ani an gane ku wurin farko cikin suratul a'raf shaytanin mutum a can gurin sai aka ce kuzul afwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahilin wannan nan da mu'amala da shayatinin insu kenan shayatinul jinni fa sai aka kawo wa in ba yanzu gannaka min shaytanin rubun fasta iz billah innahu sami'un amin a cikin nabi kuma wurin shine cikin suratul mu'min cikin suratul mu'minin da Allah ya ce idfa dillati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wannan dangane da mu'amalar shayatin al-insu kenan in yayi ma mummuna ka mai gurbin da kikkiawa idfa dillati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun na gaban shayatin al-jinn sai aka ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yuhadirun dole sai ka fake wurin ubangiji na uku shine muka fara kawowa fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ma yulqaha illa zuhazun azim wannan shayatin al-insu kenan shayatin al-jinn kuma wa yamma yanzu gannaka min shaytan nazgum fasta iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim a cikin suratul a'raf innahu sami'un 'alim a cikin nan suratul fusilat innahu huwa as-sami'ul 'alim to dan haka da yawa daga cikin magabata bana manta Sufyan ne yake cewa farko da muka fara neman ilimi muna cikin tashin neman ilimi balagar neman ilimi yace ba dan Allah muke nema ba kawai dan mu yi takara da abokai dan mu yi irkure amma daga ƙarshe sai Allah ya arsa mu da ikhlasi ikhlasi yazo shine Imam Az-Zahabi yake cewa ka ga banya na gani da suke wa kansu adalci inda suke tangarda su fada dama dabi'ar magabata kenan da mai bin halin su in yayi laifi ya fada inda kuma daidai suke fada yace yanzu da zaka nemi dan tatsitsi wajen neman ilimi kace dan wa kake neman ilimi ai dan Allah nake yi yace amma ga kuma da yace farko dan takara muke neman ilimi da wuya kuma ilimi ka fara neman shi wannan takarar ba ta shiga ba takara da fa'aninka takara da waɗanda kake ganin ka kamo su nuna da wuya mutum yana neman ilimi wannan bai shiga ba illa man rahimar rabbuka sai dai kullun kana faɗa da zuciyarka ne kana roƙon Allah ya kare ka amma ka sai ga kai tun daga fara neman ilimi da ikhlasi kake har ƙarshe amma ka faɗa wannan kai da rashin ka amma ka faɗa gaskiya kawai to lalle akwai riya a cikin amma ana roƙon Allah ya magance ka amma ba za ka iya ba wannan yake cewa shin mutum zai iya tsara wata addu'a domin ya roƙi Allah da ita kuma zai iya koyawa wani ya roƙi Allah da ita idan ka tsara wata addu'a ka roƙi Allah kuma ya zanto din a cikin wannan roƙon babu sabo a ciki ya halatta to amma abu mafi dacewa shine ka koyi samfurin ibada din addu'a din daga koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin cikin duk abin da Annabi ya roƙa abin da duk kake so ka roƙa na alkhairi Annabi ya kawo lafazan da za ka yi amfani da shi abin da duk kake jin tsoron ka kauce masa na sharri Annabi ya kawo lafazan kuma sai Annabi ya kawo kalma duka ba ta fi layi ɗaya ba wanda kowa zai iya mace da namiji tsoho da yaro amma ka ga ta ƙunshi alherin duniya da lahira gaba ɗaya wanda in kai ne za ka yi saboda rashin hikima irin taka saboda rashin basira irin tawa sai mu cika littafi har yanzu mun manta da wani abu mu roƙa ba amma Annabi cikin kalmomi kaɗan sai ga tattara ababe masu yawa kamar inda yake lokan wato attuka wal afafa wal gina inni as'aluka attuka wal afafa wal gina attuka kaga tsayawa akan tafarki malibi in bi umarni in bar kuma abin da aka hanani al afaf in zanto kamamme daga abin da ke jikin hannun mutane dan wannan zai jawo mun kaskanci kamamme daga aukawa cikin haramu aukawa cikin zina aukawa cikin saka aukawa cikin sama da fadi dukkan wani nau'i na kamewa wannan ya shiga al-ghina ya Allah ina neman wadata wadata ko iri biyu wadata ta dukiya wadata ta zuci ko wacce aka baka kana da bukatar ta kuma in ba hada ma duka ba kana cikin talauci in mutum na da wadatar zuci ba ya da wadata ta yau da gobe dole rayuwa dai za ta yi masa wahala duk da Allah ya ba shi zuciyar da zai jure amma dai rayuwa za ta dan wahalar da shi in mutum na da wadatar zuciya ba ya da wadatar zuci wannan gara ma talaka da shi ba zai fi mai kyau ba ba zai iya san mai kyau ba kullum tari ba ya iya ciyar da iyalansa ba ya iya ciyar da kansa ba ya iya musu sura ta alfarma ba ya iya wa kansa abin hawa ko gida da zai yi gida duk ba zai iya ba ko ba zai iya ba wani ba shi ya mallaki miliyoyi kai da kake samun naira 4,000 ko 5,000 a ƙarƙashin sa haushi yake ji idan wani abokinsa ya zo ya maka kyauta a matsayinka na yaronsa haushi yake ji ya mallaki miliyan 50 miliyan 60 kila har miliyan 100 in ya ga wata harka za ta zo kana yi masa aiki kuma ka je ka samu wata harka a baya da za ka samu 100,000 haushi yake ji karshen ta ma ya sallame ka ya na jinsa a wuri kaza to wannan wato talaka kenan wannan mai ƙarfi mai irin wannan dukiyar ba ya da hutun zuciya kullum harinsa ba ya kallon adadin mutane nawa yake a suwa suka fi shi don ya kamo su wani ya fi shi yawan gidaje sai ya kamo su wani ya fi shi fulotai sai ya kamo su duk fulotan gari sun ƙare gaba ɗaya an zo har kudu jifi ake bi a kudu jifi za a auna masa tsawon abin nan ya zo ya fice a wurin ko da gefensa dama da hannu ba a cike ba duk rumfuna sai an sai yan kasuwa ƙanana masu jarin 100,000, 200,000, 300,000 su shiga cikin halin kakanikai duk wanda yake sayan wannan ba fa dallaruran sarfe ba kuma dallaruran ƴaƴansa ba dan yana da abin da irin funan ne in gidajen ne adadin ƴaƴansa adadin kowa zai samu gida uku da rumfa biyar ko shida kuma a samu ɗoriya a kai amma har yanzu yana kyakin taka ta kai kadai ya zai yi kama shugaban local government a hannu dan a kwace taka a baki mu za ku irin waɗannan da yawa ya za a yi dukkan wani filin wasanni a matsayi su a mayar da su rumfuna ya za a yi kowane kudin jiki ya zama rumfa bayan an ba ku rumfuna ba an keta kasuwa an gama kawai in kai wasa sai wani ya je ya saye daidai kofar kantin ka kuma idan aka zo za a yi kantin tunda haya zai bayar baki zai sa kayansa a ciki ba, sai a rinka yankanci ɗan tsunkunkun ko teburi ma bai isa ba sosai ballanta na kujerar da za a zauna. Saboda wurin da ya kamata a yi kantuna biyar sai a yi kantuna goma sha duk a marmatse, kuma ce sai ka ja 20,000 a shekara. Wallahi sai mun kai zuciyar mu nesa, in ba haka ba duniya za ta kai mata gaba. To wai idan kana tara dukiya kuma ba ka tara kwanakin da za ka kashe ba, yanzu akwai rashin basira da ya wuce wannan. Ka tara dukiyar mai yawa, tana buƙatar a yi shekara goma, a yi shekara 20 ana ci, ko komai bai shigo ba dai ta isa wannan shekaru 20 ana ci, ko ba ka da tabbacin kwana 20. Sai ka yaya ka tara dukiya ba ka tara kwanakin kashe ta ba, a makon da suka ruka yawa kanta gata aikin alheri tun da kaji annabi ya faɗa, kuma ka san cewa mayin tsiko anil hawa yace al muktiruna humul mukilluna, wanda aka ba da yawa anan a san sune talakawa. Sai yayi to gaskiya yace illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza, yace sai wanda ya diba ya bayar nan, ya diba ya bayar nan, gaba da baya, gaba da kudu da arewa, to sune humul muktiruna kan, kuma sune al muktiruna kan. Amma duk wanda yake a ta kalilan wa akada, to wannan su ne humul muqilluna yawmul qiyama, masu kudin nan su ne talakawan can, haka annabi ya faɗa cikin hadisi inda take. To ne to gaskiya yace sai wanda ya yawaita kyauta, yawaita sadaka, yawaita siyarwa, yace man zama qaraba aw miskinan zama qaraba. To sai ko mutum ya yaki da zuciyar sa kafin wannan, dan haka dai abinda za ka roƙa kullum ka iya ganin abu ka sai ya Allah ba na abu kaza, kuma idan to ba zai zama maka da sani ba. Amma in ka bi samfurin addu'ar annabi sai ga akwai hikima a ciki. Inni as'aluka al-ghina ko as'aluka at-tuqa wal-afafa wal-ghina, sai ka ji ka gane komai da komai a ciki. Inni as'aluka al-khayra kullahu ma alimtu minhu wa ma la a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ma alimtu minhu wa ma la a'lam. Annabi ce yana roƙonka alheri gaba daya, abinda na sani da wanda ban sani ba. Ina roƙo ka tsare ni sharri gaba daya, wanda na sani da wanda ban sani ba. Dan Allah akwai dangin alkhairi da sharri wanda bai fitar wannan abar ba. To wani lafazi za ka yi da wannan? In kai a ta kyale sai ka ta lissafawa. Alkhairu kulluhu, dukkan dangin alheri ya shiga ciki, har kuɗin ma duk sun shiga ciki din. Tun da su ma kuɗi sunan su alkhairu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru wa idza massahu alkhairu. Alkhairu anan almalu. Inna batasha rabbika lashadid, ba abin nan kai abin nan can da yake cewa wa innahu ala zal innahu li hubbil khair wa innahu li hubbil khair lashadid. Alkhairu anan sima almal, dan haka as'aluka alkhaira kullahu komai ya shiga ciki, wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi komai ya shiga ciki lashadid. Sai ce ma alimtu minhu wa ma la a'lam, wanda na sani da wanda ban sani ba. Kaga an gama da komai kenan. Wai wannan yake idan mutum ya sa kafir mai zafi amma dan zumun mutane su gane ba dan ya ba su hauki ba, shi ma yayi laifi. Inna mal a'malu biyadin niyyat, tsakaninka da Ubangiji, in ka idan su gane fa lillahi alhamdu, in ka idan ka ba su hauki kuma to kuma dai kine mu dai mun riga mun faɗa. Yanzu ni zanin kai ne za ka tuntuɓi zuciyarka dan mai kai, sannan kafir mai zafi ba a ko'ina yake dacewa ba. Waɗansu kila za su fi buƙatar kafir wanda yake ba mai zafi da yawa ba, duk da cewa akwai wanda suna buƙatar mai zafin. Mutane kala biyu ne. Sai wannan yake cewa mutum ne ya tashi yin du'a'i na ibada kamar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yin zikiri dan a biya masa wata buƙata, ya halatta? Wato du'a'u ibada yana da alaƙa mai ƙarfi da du'a'u mas'ala. Idan ka zo za ka roƙi wata bukata, yana daga cikin ladabin addu'a ka fara gabatar da du'a wa ibada kafin ka gabatar da mas'ala ɗin da kake so. Kafin ka roƙi Allah ka fara kirara shi, ka fara yi masa yabo. Shi yasa malamai suka ce daga cikin ladabin addu'a dama akwai su kamar haka, wasu daga cikin ladabin na addu'a. Farko idan mutum zai addu'a yake ya zaɓi lokaci wanda yake dama akwai taron ansa addu'a ciki. Wannan kuma lokuta suna da yawa, idan ka azumin nafila lokacin bude baki lokaci ne na sanar an sa addu'a ko azumin nafila ko farilla ko ramuwa ko ada'i in dai ka zo bude baki lokacin an sa addu'a ne bayan an kammala kiran sallah na farilla a masallaci kafin ikama wannan ma lokaci ne na an sa addu'a annabi ya ce addu'ar da kai ta wannan lokaci ba a jefar da ita saboda kake bantar lokaci ha kuma da asubahi kuma tun da karfe 4 har zuwa lokacin rana za ta fado wannan lokaci ne mai albarka da ake sanar an sa addu'a saboda haka dacewa da daren lilin kadari kuma wannan lokaci ne na an sa addu'a da dai lokuta mutum ya keɓanci lokaci ko ya dace da hali yanayi daga cikin yanayin da ake an sa addu'a kamar mutum na cikin matafi halin tafiya halin na an sa addu'a tafiyan nan kayi ta ne a jirgi daga nan zuwa Lagos a mota ka tafi a ƙasa ka tafi kan jaki alfadari ka tafi halinka dai na matafi kana da dama idan ka addu'a Allah ya karɓa maka na biyu idan mutum ya zo addu'a zai ɗaga hannu saboda ana buƙatar ɗaga hannu a wajen addu'a tawatiratul ahadisu fi zalika hadisai mutawatirai suka zama wajen ɗaga hannu wajen addu'a na uku wajen abin da zaka buɗe ya dafi ya zanto ya bone ga Allah ko da alhamdulillahi rabbil alamin kadai kace ballantana kuma ka tsara da waɗansu kalmomi don haka annabi yake koyar da mutane ka ce allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al'azizul mannan sai ka roki addu'a bi annaka antallahu la ilaha illa anta abiyahu ya ƙare al'aziz al-mannan sai ce ba ni kaza ha kuma ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum duk wannan yabo da zaka malala ma Allah ta'ala idan kayi yabo na biyu na abu na gaba salati ga annabi kana ga mai ban Allah sai ka kawo salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam saboda ibada ce mai girma yin salati ga annabi in ka gama wannan sai ka roƙan wa kanka duk abin da kake so na alkhairi ka nemi tsari daga dukkan dangi na sharri ka gama wannan sai ka roƙa ma iyayenka suna da rai ko sun mutu ne dai ka roƙa musu ka gama wannan sai ka roƙan wa dukkan mummune maza da mata su shiga ka'idar addu'a annabawa kenan da haka annabi nuhu yake rabbi ighfir li waliwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wal mu'minin wal mu'minat wa la tajid adh-dhalimina illa tabara in ka gama addu'ar ba ka shafa a sassa kawai sai ka sauke hannu shike nan ka gama addu'a da haka dai ka iya du'a wa ibada ka hada shi da du'a wa mas'ala nan take na ga yawa eh kware da gaske eh kiran wani Allah ne yana cewa shine zai zauna sai ya rasulullah ko zai tashi sai ya nabi Allah yana cikin kiran wani Allah sai rayuwar wani Allah bai dace ba akwai izamu a hankali ake tafiya ne karatun zai zo babi za a zo wurin ka ji kamar da mu waje kawai mu kadai yan nan garin banda mu ba ma kowa kamar annabi da mu kadai yake ba ma karatu yana tafiya a hankali kuma amfanin karatu shine kullun ka ji wani abin da ya shafe ka sai kai kokari ka gyara kar ka ce an mun habaiti ko an faɗa mun ba daidai ba wallahi yau mai karatun ba bai san ka ba bai san ka zo ba sai ma ya bi ta kansa in dai mutum zai karatu wallahi sai ya bi ta kansa sai ya bi ta kan karan kansa ba qur'ani da karanta ba ko hadisi annabi yana magana duk duniya bai taɓa banda mai karantawa to dan saboda haka ka'idar shi ne in ka ji laifinka sai kai kokarin tuba Allah ya yafe maka duk abin da kai na baya ka dauka kai shi bisa ga rashin sani Allah ya yafe maka shikenan ka riga ka huta amma ka tsaya ka kafe ai mu iyaye da kakanni ake yi ta dan ne za su ce mana kaza yau shikenan ka ba da wannan azur gobe a kiyama kenan ya hakuri asalamu alaikum kuma ya hakuri sai da rashin da wani insha Allah assalamu alaikum